أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وعليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيله نجاهد وعليها نلقى الله. فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ya da ya gosta batar Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara sabonmu da ku a wannan yammaci na Alhamis 20 ga watan Ramadan shekara na 1438 bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda shi ne yammaci na 15 ga watan 6 shekarar 2017 miladiya. Domin ci gaba da karatun tafsirin Alkur'ani mai girma, wannan masallaci namu na Masjid Sahaba da ke sabuwar unguwar Jiyaɗe a nan cikin garin Bauchi. Za ku iya tunawa, jiya mun tsaya ne ƙarshen aya na 3 a cikin wannan sura. Yau za mu tura a kan aya ta 4. Ya Allah ya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز انتقام.
الله من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. وتكافين زور القرآن lallai attaura da linjila shari'a ne ga mutane, kuma Allah madaukakin sarki ya saukar da alqur'an. Innal ladhina kafaru wa inda sunka kafirta bi ayati llahi da ayoyin Allah lahum azabun shadid, suna da azaba mai raɗaɗi, wallahu azizun zuntuqam. Allah madaukakin sarki babuwayi ne kuma wato ma'abucin uquba. To min qablu, kamar yadda muka sani, wato qablu anan ta samu damma, wato an yi damma malamukun a matsayin mabni, kamar yadda haka ka'idar take. Idan aka share mudafun to sai a yi, wato in aka nufaci ma'anansa sai a yi abin da a yi gini a kan damma. Min qablu hudan linnas, wannan hudan zai zama maf'ulun ne li ajali, wanda yana ta'alluki ne da fi'lin nazala ko anzala. Ai nazala alaikal kitab hudan linnas, wato mun saukar da littafi gare ka a matsayin shari'a wa mutane. Wa anzala at-taurata wal injila min qablu hudan linnas, kuma mun saukar da at-taura da injila kafin haka su ma shari'a ne wato ga mutane. Wannan za mu ga ya zama mafqulun wato min ajali. Ai me dalilin saukar da waɗannan littafai? Ai min ajali hidayatin nas, mun saukar da su ne domin su zama wato shari'a ga mutane. Abinda ake nufi da hidaya a nan, kamar yadda muka sha faɗa, ita ce hidayatu dilala, wato wanda ya tarattabu alaiha hidayatu tawfiq, wanda hidaya ta nuni ko ta ishara ita ce wato bayani wa mutane na abinda Allah madaukakin sarki ya saukar. Saboda haka wato wannan abinda littattafai da Allah ya turo su suna kunshe da hidaya ce ta dilala, wanda hidayar kuma yakan iya yiwuwa ya kai zuwa ga hidaya ta taufiki. Amma dai asali su suna ɗauke da hidaya ce ta bayani, hudan linnas, wanda ya shafi kowa da kowa ke, da mumini da kafir. Wa'innan littattafai da Allah ya saukar to lallai ya shafi wato umuman, ya shafi kafirai, ya shafi muminai. Wato muminai ai kafirai za ta zama musu hidaya ta dilala, kafirai kuma wato idan muminai idan Allah ya datar da su kuma ta zama musu hidaya wato ta taufiki wajen karɓan gaskiya da kuma aiki. Min qablu hudan linnas, al-huda kishiyar ad-dalala, da an ce ihtada bi ma'ana sara ala tariqis sawa tana nufin ya tafi akan hanya wadda take ta daidai haka idan an ce dalla bi ma'ana in harafa wato ya bude kenan an gane ko saboda haka Allah ya ce hudan linnas wanda ake nufi da annas anan shine wato ya'yan annabi adam gabaki daya su wa anzala al-furqan kuma Allah ya saukar da al-furqan a wata wasu malamai sun ce al-furqan ana nufin al-qur'an amma wasu ka ce abinda ake nufi da al-furqan shine wato ma yubayyinu bihi al-farq bayna al-haqqi wal-batil abinda ake bayani da shi wajen bambance ƙarya da kuma gaskiya saboda haka wannan yake nuni da cewa wato al-furqan ba ana nufin kawai al-qur'ani ba saboda kamar yadda muka faɗa tun ambaci at-taura da injila wasu malamai sun ce al-furqan ana nufin zabura ne saboda shine ba a kira sunan sa kai tsaye ba wasu kuma suka ce a'a wato shi al-furqan kawai dukkan abinda Allah madaukakin sarki ya bayar wato wanda zai bambance tsakanin gaskiya da ƙarya ba ana kiran shi furqan sai sa al-furqan din yakan zo da ma'ana daban-daban yana iya yiwuwa al-furqan ya zo da ma'anan al-qur'an kuma yadda Allah yake tabaraka
wa ta'ala nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nabiyyan
kaga annan Allah yake tabaraka alladhi nazzala al-furqan Allah ne ya saukar da al-qur'ani wato ala 'abdihi akan bawan sa liyakuna lil-'alamin nadhiran to al-qur'an wato ai al-furqan wato yana iya yiwuwa ya zamo wato wani abu daban wanda ba shi ba wato ba qur'ani ba zai iya daukuwa wato ainihin ya zama abinda Allah yake ba wa manzanni na mu'jizozi kamar yadda Allah ya ambata game da annabi Musa da Harun laqad atayna
wa laqad atayna Musa wa Harun al-furqan
laqad atayna Musa wa Harun al-furqan mun ba wa annabi Musa da annabi Harun al-furqan kaga wannan shine mun ba su abinda suke iya ban bayyane tsakanin gaskiya da ƙarya wadiya'an da kuma haske wa zikran lil muttaqin kuma abinda mun ka ba su wa'adi ne ga masu takawa Allah ya kira ranar yakin Badar a matsayin furqan tunda ya bambance tsakanin kafirai da mu'minai Allah ya ce wa alamu annama bani
wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wal rasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wal sabil in kuntum amantum billahi wa ma أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان
wannan Allah ya kira ya in badar da cewa al-furqan Allah madaukakin sarki ce wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa li rasulihi wa li dhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala 'abdina yawma al-furqan yawma taqal jam'an so da karalan da rundunoni biyu suka hadu rundunan kafirai da rundunan mu'minai ranan an fayyace tsakanin suwaye masu gaskiya suwaye masu ƙarya tun da haka ne a ranar sai Allah ya kira wannan rana da suna yawmal furqan to kalmatul furqan kalma ce wato wadda take wasi'a wanda wato zai kunshi dukkan abin da ke raba wato tsakanin gaskiya da ƙarya ta kowane fuska misali a ce tsakanin abu mai amfani da abu mai cutar tsakanin abin da ya fi amfani da abu mai amfani tsakanin abin da ya fi cutarwa da abin da yake mai cutarwa duk wannan duk abin da zai zo ya bambanta tsakanin wani abu tsakanin mai amfani da mara amfani to wannan abin ya zama alfari wato ya zama mai bambancewa ke saboda haka an kira shi al-furqan wato wannan ba a yi laifi ba saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wato wa anzala al-furqan sai Allah ya ce innal ladina kafaru bi ayati llah to wadanda sun ka kafir cewa ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala bi ma'ana jahadu biha wa ankaruha wato suka yi musun ta suka yi inkarin ta wato kamar yadda muka sani mun ce al-kufr wato abinda ake nufi da shi as-sifr kenan wato wadanda sun ka lullube ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala wato suka koye ayoyin Allah ko suka fiyadda da ita ko suka yi musun ta ayatullah jam'i ne na aya an ce aya wato ita ce alama saboda ka aya bi ma'ana alama da su irin alamomin al'alamatu dalla ala wujudillahi azza wa jalla wato ayoyin da suke yin nuni zuwa ga samuwan Allah wato da kuma samuwar cikan zatin Allah da cikan aikin Allah so muna da ayoyi guda biyu muna da ayatun kauniyya da kuma ayatun shar'iyya ayatun kauniyya dai ga sunan samai da muke gani da kasai da wata da tauraro da duwatsu da bishiyoyi da dabbobi da mutane a bisa sabanin halcansu yasa Allah madaukakin sarki duk ya kira waɗannan ayoyi
min ayatihi layl wan nahar wash-shamsu wal-qamar لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون
الله من آياته wato wa min ayatihi al-layl wa an-nahar Allah ya tana daga cikin ayoyin sa samuwar dare da yini wa shams wal qamar da kuma rana da wata wato Allah madaukakin sarki ya ce waɗannan duka suna daga cikin wato alamomi na samuwar Allah subhanahu wa ta'ala sai ce la tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun wato ku yi sujjada wa ubangijin da ya halicce su idan kun kasance ku masu bauta ne gare shi sannan a wani wuri ya ce wa min ayatihi manamukum
wa min ayatihi manamukum bil-layli wan-nahari wa ibtigha'ukum min fadlihi inna fi dhalika la-ayatin liqaumin
Wato min ayatihi manamukum bil-layli wan-nahar Allah ya tana daga alamomin wato samuwar ubangiji baccinku da kuke yi cikin dare da kuma ainihin zirga-zirganku da rana wajen neman abin da za ku ci duk wannan akwai ayoyi da suke nuni zuwa ga samuwar Allah subhanahu wa ta'ala sannan yana daga cikin ayoyin Allah wato sabanin yare wato wannan halce da mutane suke amfani da shi wannan ba karamin aya ne daga cikin ayoyi ba na ubangiji wato abin ikhtilafu alsinatikum wa alwani
min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin lil alimin
qala ta'tu min ayatihi khalqus samawati wal ardi na daga cikin ayoyin Allah halittan samai da kuma kasai wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum da kuma sabanin halcanku yaranku da kuma launin jikinku wannan alama ce wato mai kyau daga cikin alamomi da ake gane girman Allah da izza da buwayan Allah yanzu idan ka dauki kasa kamar Najeriya tana da yare sun fi 350 wani yaren in ka je wani dan tsuki ne iyakansu kenan babu iya kun ba inda za ka je ka same su sai dan wannan tsukin kuma su ne kawai suke jin abin da suke faɗa a tsakaninsu kuma in ka gansa a fuskansu kawai za ka ga duk wani wanda yake cikin wannan familin da ka ganna kama akwai wani ibi da yake yi da sauran mutanen da suke wannan wuri saboda haka ikhtilafi bainakum wa alwanikum wato sabanin launukanku da halcinanku wa'annan duk ana kiransu ayatun kauniyya wato ayoyi na yadda Allah madaukakin sarki ya tsara wannan ainihin wato duniya duka waɗannan ayoyi ne wanda za ku iya gani na hankali wato da idanunku don ku gane Allah madaukakin sarki samuwarsa da cancantansa a matsayinsa na abin mutum to akwai kuma ayatun shar'iyya wato ayoyi na shari'a idan an ce aya ta shari'a ita ce ayar da Allah madaukakin sarki ya saukar wato cikin littafansa ko ayoyin da ya saukar ko kace wahayi da ya yi wa ainihin manzanninsa kasantuwan ayatun kauniyya su zamo aya wato shine su zama abubuwan da Allah madaukake sarki ya halitta wanda dan adam ba zai taba iya halittar shi ji yadda kai ya kawo ba zai iya shi yanzu dan adam duk wani technology sa da ci gaban sa da wayewan sa da daukakan sa wato akwai abu guda sai da ya gagare shi shine rai wato rai din nan dan adam ba zai iya halittar rai kuma lokacin da Allah ya tashi zai zare dan adam ba zai iya gane inda ran take babballe ya dakatar da ita ko yayi wani hanyar da dai a ce ran nan bai fita ba duk wanda Allah ya rubuta mishi zai mutu yau to babu wata ma'aikata ko wata asibiti da za ta iya dakatar da fitar ran nan duk kokarin ta duk basira saboda ita ce kadai abinda Allah madaukakin sarki wato a cikin abubuwa da ake gani na jikin dan adam wato wanda Allah ya batar da ita ga ainihin wato duk wani mai basira da duk wani mai bincike ba zai iya gano inda ran nan take sai sa Allah ya kado banyan ci mutane da ita sai ya yi wa nasu
ya أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا
kaga nan Allah madaukakin sarki ce ayyuha nasu ya ku mutane duri ba masalun fastami an buga muku misali ku saurara ku ji irin wannan misali innal ladina tad'una min dunillah wadanda kuke kiran su koma bayan Allah wato wanda kuke ganin girman su ko matsayin su ala tilayya kun ku zubaba ba za su iya halittan ku da ba wala wujta maula ko sun taru gaba daya duk duniya ce wata kuda mai rai da za su iya kudan roba za su iya ta karfe za su amma ba za su iya kuda mai rai wato wannan ran shi ne ya gagare shi ba za su iya yin shi ba Allah ce la yakhluqu zubaban ba za su iya halittan kuda ba mai rai wala wujta maula ko duk likitocin duk duniya sun haɗu ba sa iya wa in yaslubuhum zubabu shay'an la yastankizuhu min wato da za a ce kudan tsando ko sauro ya sauka a jikin wani ƙwararren likita ya cije shi ya ɗebi jini a jikinsa wala likitan ba zai iya kamo sauron nan ya kwace jinin shi ba zai iya ya duba ya gane lallai sauro ya cije shi ya sa a tattara wurare da gidan sauro da kuma sai an kamo wannan sauron a sa allura a zuƙo wannan jinin a mayar masa wannan ba zai taɓa yi ba Allah ya fito ba wai ku halitta ba in sauran Allah ya kwace ma wani abu ma za ka iya kwace Allah ya ce za ka iya kwace ba iya silmuhum zubabu shay'an la yastankizuhu min Allah ya ce da ufa talibu wal matlub wanda kake nema a wurin sa kake ganin ya girma ko ya kai wani matsayi ya ce shi kansa mai rauni ne kai ma da kake nema a wurin sa kai ma mai rauni ne matsalar ku duka mutane ma qadarullah hatta qadari ku ba ku girmama Allah ne iyakan girmama ya kamata ku ga girman Allah subhanahu wa ta'ala a bisa abubuwan nan da ya halitta to kasantuwar ayoyi na shari'a kuma yadda suka zama ainihin wato ayoyi shine ta yadda wani dan adam ba zai taba iya zuwa da wata shari'a ba wanda tafi shari'an Allah subhanahu wa ta'ala duk inda za a tara mufakkirun wato waɗanda suke masu tunani irin na duniya su ga cewa ya kamata su kirkiro wani littafi wanda zai kunshi wani bayani wanda idan aka bi bayani za a samu walwala da jin daɗi da zaman lafiya da kyautatuwar arziki a duniya to ba za su iya samu littafin da yake Alkur'ani ba za su samu littafin da yake kunshe da bayanai a kowane ɓangare wanda yake magana akan aƙida ɓangare wato in yana magana akan aƙida zaka ga babu wani littafin da ya kai shi in yana magana akan ibada zaka ga babu littafin da ya kai shi in yana magana akan mu'amala zaka ga babu littafin da ya kai shi in yana magana akan suluki zaka ga babu littafin da ya kai shi idan yana magana akan ɗabi'a haka dai littafi ne wanda yake sha kundum ya kunshi komai da komai na daga rayuwar ainihin wato mutane sai sa Allah ya kalubalanci mutane da aljanu ya ce kullani ni ta
يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا
بسم الله تقول لا إلى اجتمعت الإنس والجن كشيد سوء إذا الجنود متعني ذا سهدو لا إن يأتون بمثل هذا القرآن أكن سزود قطنك شنوان لن القرآن لا يأتون بمثله بذاس إيزوى لقطنك شنسل ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا قد أساشن سو سن قصن شسنا تيما قاوة ساشن سورك القرآن واتو آيات تشريئة كما ألا ياسن ياتو تظن أينهم قابركوه to abin da yasa ayoyi wanda suke na kauniya suka zama ayoyi saboda su ana iya ganin su da idanu har kafirai za su iya gani amma dai sun sani kamar yadda Allah ya kalubalance su ba za su iya halittar kuda ba to ba za su iya ba to ita kuwa aya ta shari'a ba kowa da ke iya riskanta ba kowa ke iya gane cewa wato wannan littafi na alqur'ani gagar koyo bane ko wanda yake rika ganin wato kaman zai iya wani abu a cikin alqur'ani ko kuma ya rika ganin wato kaman ayoyi na alqur'ani ai ba wasu abubuwa bane wanda za a ce sun gagari ainihin wato mutane sai sai Allah madaukakin sarki wato ya tabbatawa game da yadda mutane suke ƙaryata ayoyi na shari'a wato in kaga ayoyin da ake ƙaryatawa su za su samu ayoyi ne na shari'a amma ayoyi na kauniya mutane ba sa iya ƙaryata su saboda su a zahiri ne ga ana ganin su ido da ido Allah ya ce ga sama yayi kuma ba wanda zai iya yi kaga wannan kuwa ma san ba wanda zai iya mai sai ce mu ƙarya bane tun daga saman na ganin ta Allah yayi dan adam ya ce ba wanda zai iya halittar dan adam kowa ya sani tun daga dan adam din ana ganin shi in bai da lafiya ma yakan zo ya gagari duk masanan duniya a kai shi na a zaga duka a ce a kai shi Germany a kai shi a ce a kai shi India sai an kura duk wani inda ake likitanci a kare a ce a dawo da shi saboda duk an zaga inda da ya je to kaga shi dan adam din ko bai da lafiya ne har sai da ai da shi ba wai maganar yanzu ai sabon shi ba to kaga bai yi ba kuma a ce ga kafinta ya yi kujera a ce kujeran ya faci a ce alasdai wani kafinta zai iya gyaran wannan kujeran kaga wannan a duniya haka kan ba zai yi ba to amma saboda a gwada maka dan adam ba halittar mutum ba ne ba mutum ne ya yi shi ba to saboda haka dan adam akwai zai iya zama wa afalan da mutane ba za su iya gyara shi ba suna ji suna gani haka za su bace na ta ce yanzu ga wani ya shekara 120 to ba wancan asibitin da za a kai shi a ce to ya zama akwala ya kamata yanzu a tayar masa da komada waye ku karasa shi ai da ganin ba tsoho ba zan ji an taɓa yin mata haka kowa ga shi da a tayar masa da komada ya ta wuce saboda bai sa ta riga ta zama akwala babu yadda za a yi ta dawo ta gyaru to kaga wannan yake wada maka cewa lallai wato Allah madaukakin sarki ya ishi abun wato ya ishi ya san ubangiji kuma ya isa mutane wato su dau izna da darasi akan halittunsa wato da ayoyin sa na kauniya amma ayoyin na shari'a mutane suna iya ƙaryatawa kuma Allah ya ce kalla inna kitaban
kalla inna kitaban al-fujjari la fi sijjin wa ma كما في الجين كتاب موقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون ليوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ
وَكَانَ لَنَا أَنَّ اللَّهَ يَكِي مَغَنَا أَكَمْ كَافِرَيْنِ كَلَّا كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ سَيَأْتِي وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للمكذبين عذابا من رانا تتبت لما سكريتهم الذين يكذبون بيوم الدين وانا سكرية رانا ساكما agar anan sakamako da yake bayanin shi ya zo ne a cikin ayoyi na shari'a wato ayoyi ne kawai na alqur'ani suka faɗi cewa za a tashi kiyama na mutane tunda ba sa gani a zahirance to da yawa ba su yarda ba Allah ya ce ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim ba mai ƙaryata ranar sakamako sai dukkan wani ɗan ta'adda mai laifi za su tila alaihi ayatuna kaga wannan ayatuna ash-shar'iyya idan mun karanta mishi ayoyin mu na shari'a sai ka dina cewa qala asatirul awwal wannan ita su ne yoyin irin da mutanen farko ya za a ce mutum ya mutu kuma a sake dawowa wato a tayar da shi to amma duka ayoyi wato na ainihin kauniya to ba a taba tambayan kafirai suka yi musu sa wato kafirai ba su taba musu ayoyi na kauniya ka ce musu man khalaqa as-samawati wal ardi la yaquluna Allah in ka ce wa ani tsamai da kai ka sun ce maka Allah a wani wuri da yaquluna khalaqahu al-azizul hakim sai sun ce maka wanda ya halitta tsamai da kai mabuwayi ne kuma wanda yake mai hikima Allah madaukakin sarki yace الذين كفروا وأن سنك كافرت بآياتنا دعوهم لهم عذاب شديد سنة عذاب واندي كمير العذاب أنا نفهم الأقوبة منشع الشديد أنا نفهم القوي واتو سنة أقوبة واندي كمير كارفي ألا مقفو كين سركي واتو يا أنبتا تكون القرآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا أنبتا تكون سنة لو كان عذاب الله سبحانه وتعالى يتانذر ومتانم لسك قريت آيوينسا تيد جبتنا سوء وتبذيب يتوكا ودنا عذابا بأمكم باب يجذا في حكا ذات الوكيش من الله سبحانه وتعالى وتديت وقل الحق من ربكم
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا
kaga wannan Allah yana bayani akan wani azaba na tashin hankali Allah madaukakin sarki yace ka fadi gaskiya daga ubangiji wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama ya kasance sai yace inna atadna lil zalimina nar lalle mun tanadar wa azzalimai da wuta ahata bihim suradiquha wato duka sasannin wato wutan ya kewaye su ta kota ina an sanya su a cikin wani keji a cikin wutan ta kota ina wato suna tsare ne ba su da daman mekewa ba su da daman abin nan zama ba su da daman kwanciya Allah ya ce wa iyastagisu yughasu bima'i in sun nemi a ba su agaji sai a ba su agaji da wani ruwa kalmuhu kamar narkakken azurfa wato Allah ya ce yashbul wujuh idan mutum ya kai fuskansa na so ya sha sai ya soye masa fuskansa saboda tsaban zafin da ke tashi Allah ya ce bi'sash sharab sir da abin sha irin wannan wasa'at murtafaqa mutum yaya zai zo na so ya sha abu amma fuskansa ya yanke ya fado saboda zafi a cikin wannan abu kaga wannan musiba ce haka Allah madaukakin sarki ya siffanta abin da suke ci kaga wannan abin sha yake inna shajaratuz zaqum
inna shajaratuz zaqum ta'amul athim kalmuhl yaqli al-buhur kadhalli al-hamim
Allah yake inna shajaratuz zaqum lalle bishiyan zaqum ta'amul athim wannan abinci ne na masu laifi kalmuhl kamar narkakken azurfa ne ya fili ya ka rika tafarfasa fil butun a cikin cikinsu ka ghali al hamim kamar yadda ruwan zafi yake kan tukunya yake tafarfasa idan sun sha wannan wato Allah yana yin maka nuni zuwa ga abin da za su sha duk lokacin da suka sha wannan ruwan zafi yakan yi waje da kayan cikinsu ta duburan su fita gaba ɗaya duk abin da ke cikin cikinsu sai ya fita gaba ɗaya kuma shi za a sake ba su domin suna cikin tsananin wato kishin ruwa a cikin wuta to kuma ba wani ruwa a wuta sai wannan tafasasshen ruwan da rubabban jini shine kadai abin da ake bayar hakan nan Allah ya ambata wato ainihin tufafinsu yace
sarabiluhum min qabrani wa tawsha wujuhahum minna
yace sarabiluhum min qatrani wato ainihin tufafinsu ko rigar da za a sa musu wato na qatrani wasu sun ce qatrani wato kore ka ɗauke shi a matsayin narkakken azurfan ko kuma ka ɗauke shi a matsayin wani wato abin nan sinadari da ake yin ashana da shi shine za a musu rigansu to sinadarin abin da ake ashana da shi aka maka rigansa ka gan kai kusa da inda wuta yake magana ya ƙare saboda haka sarabiluhum min katran wa tabsha wujuhakum an-nar wato har fuskan wuta ne zai lullube ta ko ta ila yana ci a jikinsu saboda haka Allah madaukakin sarki yake gudan an jefa su a cikin wuta to ko ta idan su ko wuta ne yau mai bishahumul azabu min
fawqa yauma yaushahumul azabu min sawfihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dhuqu ma kuntum takzibun
Allah ce yau mai bishahumul azabu randa azaba ne lullube su ta kota ne min fawqihim ta saman su wuta ne wa min tahti arjuli ta kasan su ma wuta ne ana ce da su kudan dalal saboda haka sai sun kone sun zama kaman gawayi sai a sake musu sabon jiki kullama nadijat juluduhum badallahum juludan ghayraha liyazuqul azab Allah ya ce duk lokacin da jikin su ya nuna ya gama rabuwa gaba ɗaya ya nune kaf ya zama kaman babu ma nama ba fata ya gama konewa Allah ya ce mu canja musu sabon jiki da sabon fata dan mu dandana musu azaba domin Allah madaukakin sarki magwayi ne mai hikima Allah ya kiyaye to har ihu da mutane suke a cikin wuta sai da Qur'ani ya hakaito mana wa hum yastariquna
wa hum yastariquna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma تذكر فيه من تذكر وجاءهم النذير
Allah ya ce wahum yastariquna fiha su a cikin wutan nan suna ihu suna kururuwa suna cewa rabbana ya ubangijinmu akhrijna a fitar da mu na'mal salihan mu koma duniya mu sake aikin kirki ghayra alladhi kunna na'mal banda wanda muke aikata banda wanda muka aikata Allah sai ya ce da su awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar yanzu ba mu rayantar da ku gurgurdan abinda mai wa'azantuwa zai iya wa'azantuwa waja'akum an-nabi mai gargadi zai zo muku ba wasu malamai suka ce mai gargadi shine furfura wato ba ku kai furfura ba ko suka ce mai gargadi shine shekara 60 ashe ba ku kai shekara 60 ba a duniya ai duk wani hanjari mun riga mun ɗebe mu saboda haka mutumin da ya shekara 60 ko ya tsaya har girma ya kai shi ya zama ya yi furfura irin na girma da gaske to wannan mai gargadi ya riga ya zo masa saboda haka sai a ce da su fazuqu fama lizalimina min nasir to dan ana kawai azzaliman yau kam ba su da wanda zai taimake su haka hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi bayanai masu yawa akan wutar jahannama Allah madaukakin sarki ya ce Allahu azizun Allah madwayi aizul izzati Allah ma'abucin buwaya idan an ce izza to Allah yana da izza na uku guda uku akwai izzatul qahar akwai izzatul alqadar akwai izzatul imtina wato Allah yana da izza ta alqadar abun nufi wato Allah yana da matsayi da buwaya wanda yake madaukaki kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam da ake kiran shi as-sayyid sai ce musula as-sayyidullah ai shugaba na gaba ɗaya kan shine Allah wannan izzatul qadar wato matsayi na ubangiji ya kuma kowa shi yake da buwaya wanda take ta kwaloluwa gaba ki wannan Allah yana da izza ta al-qahar abun nufi wato shi Allah shi al-qahir ne ala kulli shay wato shi yake da rinjaye akan komai babu wani abin da yake da rinjaye akan shi yasa Allah ce huwal qahir
wa huwa al-qahir fawqa ibadihi wa huwa al-hakimul khabir
wa huwa al-qahir fawqa ibadihi Allah shine ya gagari kowa sama yana sama da bayinsa wa huwa al-hakimul qadir sannan Allah yana da izza ta imtina wato abun nufi ba wani wanda yake cutar da Allah lakum lam tablughu durri fatadurruni wa lam tablughu nafsi fatanfa'un wato Allah yake ba za ku iya cutar da ni ba balle ku cuce ni saboda haka duk abin da za ku yi Allah ya fi karfin wani ya cutar da shi zuntuqa Allah ma'abucin intiqami ne ai sahibu intiqam idan an ce al-intiqam shine aqzul mujrim bi ijram in mutum yayi laifi a kama shi da laifinsa da aka iya cewa intaqamtu min zaidin wato akhastu bi haqqi min idan ka kama mutum ka kwace haƙƙinka ko ka masa punishment saboda ya ma laifi to sai a ce maka wato intaqamta min sai sa Allah ya ce inna minal mujrimina muntaqimun Allah ya ce mu masu kama masu laifi ne da laifinsu saboda haka duk wanda ya laifi Allah zai kama shi da laifi Allahu azizun zin tuqam wato Allah madaukakin sarki ma'abucin intiqami saboda haka wannan aya da muka lura da ita da kyau za mu ga cewa tana tabbatar da uluhiyyar Allah sannan kuma tana kadaita Allah madauko ayoyi suna kadaita Allah wato suna gwada kadaituwarsa da cancantanta a wajen bauta tunda tun daga farkon ayin ta ce Allahu la ilaha illa huwa ga kuma tabbatar da sunansa na al-hayy da kuma ainihin wato al-qayyu sannan ayoyin suna tabbatar da rayuwar Allah subhanahu wata'ala da kuma ainihin wato tsayuwar Allah sannan suna tabbatar da cewa dukkan wani abu da kake ganin sa a duniya mabukaci ne a wurin Allah shi ko Allah shine wadatacce kuma Allah madaukakin sarki yana da rayuwa wadda take ainihin wato cikakkiya kuma tsayuwar Allah ita ce tsayar da sammai wato ainihin da kasai gabaki daya sannan ayoyin suna tabbatar da kasantuwar Allah a saman bayin sa domin yayi amfani da nazala da anzala cewa shi ya saukar suna ta du'a wanda kaga an saukar da shi kuwa yana dafin daga sama ne zuwa ina zuwa ainihin wato kasa sannan lalle alqur'ani wato saukakke ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ni Allah yake nazala alayka alkitab saboda haka wato Allah madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani daga sama wannan yana yin nuni da cewa wato alqur'ani magana ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda sifa ne cikin sifofin sa ba halitta ne cikin ainihin wato halittun Allah ba sannan yana yin nuni zuwa ga falalan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato da darajarsa kamar yadda Allah ya ce nazala alaykal kitaba bil haqq wato an jingina saukar wato saukar da alqur'ani din zuwa ga ainihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamar shine wakilin sauran mutane wato gabaki daya sannan wannan littafi da aka saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kunshi gaskiya sai sa aka ce bil haqq wato ya zo da gaskiya wato saukar sa ya saukar da gaskiya abinda ke kunshi a cikin sa ya kunshi gaskiya abinda ya hukunta ya hukunta gaskiya sai sa Allah yake wa bil haqq anzalna
wa bil haqq anzalna wa bil haqq nazal wa ma arsalnaka illa mubashshiran wa nadhira
wa bil haqq anzalna da gaskiya muka saukar da shi wa bil haqq nazal da kuma gaskiya ya sauka Allah yake ma an wa ma arsalnaka illa mubashshiran wa nadhira sannan abin da ke cikin alqur'ani duk labarin da ya bayar gaskiya ne duk hukuncin da yayi kuma adalci watammat kalimatu rabbika
wa adlan la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim
Allah watammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan wa tusidqan fil akhbari wa adlan fil ahkam Allah yace kalman ubangijinka ta cika ta kuskan gaskiya wajen labari da adalci wajen hukunci sannan kuma wato akwai ishara zuwa ga cewa at-taurat da injila an share su da wannan littafi na alqur'ani wato Allah madaukakin sarki ya share su saboda zuwan alqur'ani anan bai gwada haka ba amma a suratul ma'ida da yayi magana akan at-taurat da injila ya ce musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi wato ya zo littafin na gaskata a taura da linjila kuma ya kunshi abinda a taura da linjila ma suka kunshi so da haka kenan kaga babu amfanin a zuwa ce za a yi aiki da shi ballantana a saka littafi a masallaci ana karantarwa sunansa zabura kaga ba wanda ya saka wani tun daga qur'ani shi ya riga ya kunshi a taura ya kunshi linjila to ya ma kunshi zaburan duka saboda haka abinda yake sananne a wurin magabata wato at-taura da injila duka maganan Allah ne sai dai ba zai yi kuma wato a yanzu a dauke su a matsayin wato kuma littafan da za su yi aiki sama da ainihin wato alqur'ani Allah madaukakin sarki wato ya siffanta waɗannan littattafai wato ainihin at-taura da injila duka a cikin su akwai shari'a kamar yadda yanzu anan ya faɗa wani wuri yace wa katabna lahu fil alwah min kulli shay'in
wa katabna lahu fil alwah min kulli shay'in ma موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين.
كتبنا له في الألواح من كل شيء وتمر رقوسا تكن ألنا لنا التوراة دب أبن بنو إسرائيل تكي بقاتا وجنبنا ندر الوز موعظة wannan attauran wa'azi ne wa tafsilan li kulli shay mun fayyace komai ta fuskan hukuncin hukuncin banu isra'il sai Allah yake fa khuzha bi ku tariki wannan littafin da karfi wa amur qaumaka ya akhuzu bi ahsaniha wa tukhrijumur mutanenka yi mata kikkiawar riko sa'urikum dara daral fasikin kum to ala ayyati halin a cikin wannan wadannan ayoyi akwai tabbatar da hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala cikin hukuncin hukuncin sana shari'a kamar yadda haka cikin wato hukuncin sa ta kauniya domin Allah ya ce wannan littafin hudan ne din nasu sannan yana yin nuni daga cikin sunayen Allah akwai al-hakim wato Allah sunansa hakimun ne abun nufi zul hikma wanda yana da hikima idan an ce hikima kuma mun ce shine isabatu sawab mutum ya dace da daidai wato idan mutum yayi daidai sai a ce wani wato ya dace da ainihin wato ya dace da hikima sannan har ila yau hidayar da take cikin alqur'ani shari'a da take cikin alqur'ani wato nauka duni akwai hidaya amma akwai hidaya fasika wato wannan ayar da tace hudan lin nas kaga wannan tana maganar hudan hidaya ce amma wato qur'ani shari'a ne ga kowa da kowa akwai kuma hidaya wanda take fasika kamar yadda farkon suratul baqara tace qur'ani shari'a ne tace ga masu takawa tace alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan tace lil muttaqin kaga nan kuma tace hudan lin nas wato da a can tace shari'a ne ga masu takawa nan kuma tace shari'a ne ga mutane baki bambanci tsakanin su wato shine idan har wato an dauke shari'ar nan a matsayin dilala ne to ya zama wato wannan shari'a ne ga mutane gabaki ga in ya dauki wato ana nufin bayani to Qur'ani shari'a ne ma kowa ta fuskan bayani idan kuma an dauke shi da cewa shari'a ne ga masu takawa to ana nufin Qur'ani shari'a ne ta fuskan tawfiki wato dacewa kenan saboda haka Allah ya ce rusulan mubashirina
rusulan mubashirina wa munzirina li an la yakuna lin nas 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu 'azizan hakima
ayatu manzali rusulan mubashirina masu albushirina wa munzirina da gargadi li an la yakuna lin nas 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul kaga kenan wato shi qur'ani yana dauke da shari'a ta bayani ma jama'a dan su gane gaskiya daga kishiyarta sannan kuma zai iya yiwa ya zama wato sanadi ko hanya na samun shari'a wadda take ta ainihin wato tawfiki nan kuma ba ishara a cikin wannan ayoyi yayi ishara zuwa ga cewa mutane sun kasu gida biyu akwai kafin wanda shi yana da azaba mai radadi akwai mumini wanda yake da lada mai yawa domin Allah madaukakin sarki wato ya ambaci ukuba kafirci da ukubarsa kuma ya ambaci kishiyarsa wato imani da kuma ainihin wato ladarsa saboda haka wannan yake yin nuni da cewa wato kamar yana ishara ne zuwa ga kiyasi wato cewa idan Allah madaukakin sarki ya ambaci wato wani abu koda bai ambaci ɗan uwansa ba to kai zaka iya kaddara shi haka misalin aka ce wanda yayi kafirci yana da azaba mai radadi to ba sai an ce wanda yayi imani kuma yana da lada ba saboda ai ya zama kishiyar wannan kamar yadda sahabbai wato annabi ya ce musu wafi budi ahadukum sadaqa yace duk wanda ya kusanci iyalinsa da a bashi lada kisa bai suka ce aya a ci ahaduna shahwata wa yakulu lahu fiha ajr dan mutun ya biya bukatun sa kuma a bashi mai a bashi lada sai annabi ya ce musu to yanzu idan da ya je ya aikata haramun ne fa yaje ya zake ma wata mace da ba ta sa ba zai samu laifi sai suka ce a kwarai ma ko duk su ai haka ne kuwa in ya je mu ba iyalin sa kan kaman kiyasi ya musu cewa to in dai har wancan da laifi to wannan kuwa ya kamata ya zama da mai ya zama da lada inna ma la yakhfa alayhi shay
inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم
إن الله لا يخفى عليه شيء lalle Allah babu abin da yake koya gare shi fil ardi aqsa wala fis samai ko asama huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha Allah ne yake suranta ku cikin mahaifa yadda ya ga dama la ilaha illa huwa al-azizul hakim lalle ubangiji babu abin da wuta ku cancanta da gaskiya shi Allah ya ce inna Allah la yakhfa alayhi shay wannan jumla ce khabariya wannan take ta samu taukidi tun daga farkonta domin an kawo inna wanda yake wato kuma kabarin ta sai yazo wato ana korewa ne domin inna Allah inna Allah shi ne ismu inna la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa wato sai yazo shine kabarin inna idan an ce al-khafa ana nufin jiddu az-zuhur kishiyan bayyana duk abin da aka ce ya buya to ya zama kishiyan wato bayyana to shi Allah madaukake sarki wato babu abin da yake buya masa sai aka zo da shay'un nakira wanda yake annakira to fi siyakin nafi tufidul umum idan aka kawo nakira a wajen korewa tana gwada gane annakiratu fi siyakin nahi annakiratu fi siyakin nafi tufidul umum a siyakin to kaga kenan yana gwada cewa ko mun kankantan abun ba zai buya wa Allah inna Allah la yakhfa alayhi shay'un babu wani abun da ke buya masa fil ardi wala fis sama ko a sama ne ko a kasa wato abinda ake nufi dukkan wani abin da yake zaune a sama wato an ce kasa ana nufin jinsin kasa ba kasan da muke kai ba jinsin kasa tun da muna da kasai ne guda bakwai to kasan nan guda bakwai gaba ɗayan su tun daga na farko har na kasan kasa kasan can to ba abin da ya buya wa Allah in dai na zaune a cikin su haka su ma samman nan ana nufin jinsin sammai ba sama wannan da muke ganin ta ba har zuwa sama na bakwai wato su ma babu abin da yake buya ga Allah wannan aya tana ba mu labari wato Allah madaukakin sarki ba abin da ke buya masa ko a sama ne ko a ƙasa wanda take wato ishara ne zuwa ga cikan wato ilimi na Allah madaukakin sarki sannan kuma manufan kawo wannan jumla shine wato a tarbiyyantar da wato dan adam ya tarbiyyantar da kansa wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala da nisantan abinda Allah ya hana domin duk abinda mutum zai yi kada ya taba daukawa zai buya wa ubangiji ko me kake aikatawa Allah yana ganinka kuma al'amarinka wato ba zai buya ba gare shi inna ma la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama saboda haka wannan akwai barazana da tsoratar su wato kai ne ka gudu ma wani sai ya buga ma waya da ka dauka aka buga aka kira ka a waya sai ka dauka zai ce ina ganinka ayyan yadda kake ga kanan a daidai wuri kaza kaga wannan dole ka kama jin tsoron sa domin da ka ce wannan ko wani aljani ne ya za ka ka je wuri ka buya ka bar garin kuma ya buga ma waya ya ganka a wuri kaza to wannan yasa Allah yake ba abin da yake buya masa domin wato ka ji tsoron sa tunda ya zama ba za ka iya buya masa ba to lalle fa abin da yafi kawai shine kai abin da yake kai in ba haka ba duk inda kake yana ganinka kuma wato zai yi maka hisabi Allah madaukakin sarki yace huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha Allah madaukakin sarki ne yake suranta ku cikin mahaifa yadda ya ga dama wato yadda yake so kamar yadda hadisi yayi ishara cewa Allah subhanahu wa ta'ala idan ya kaddara halittar mutum to yakan hada wato ainihin wato ruwan namiji da ruwan mace sai ya kulla musu aure wato a ciki kenan wanda shine Allah madaukakin sarki ya kira shi amshaji wato ainihin fertilized couple wato amshaji wato maniyi aure kenan wanda ba zai yi na namiji kawai yayi dawa ko na mace kawai ta yi dawa dole sai sun haɗu sai an samu haɗu wannan namiji da na mace a cikin mahaifa idan suka haɗu suka kullu to sai su zama sun yi aure kamar yadda Allah yake wato mun halicci dan adam sai yake afshaji nabtalihi faja'alnahu sami'an basira to wayannan amani idan suka yi aure sai su je su ta'allaka a wani wuri wato a cikin mahaifa haka za su yi ta rayuwa iya abinda Allah ya tsiba musu wata ɗaya ko kwana 40 suna nutfatan wato summa yakunu alaqatan sai su rikide su zama gudan jini wato suna haɗe a hakan nan suka zama gudan jini sannan kuma wato sai su sake rikidewa kuma sai su zama gudan tsoka amma lokacin da aka zuba wato lokacin da waɗannan duka maniyan nan suka je cikin mahaifa to suna da yawa maniyin ɗa namiji idan ya sanya a cikin mahaifa ana iya samun kamar miliyan uku a shiga guda ɗaya za a iya samun miliyan uku kuma kowanne ɗaya a cikinsu zai iya zama waɗa a cikinsu saboda haka sauran duk mutuwa suke yi sai a bar guda ɗaya wanda shi ne zai zama mai rai na mace maniyin ta bayi da yawa ita wato ta fuskan waɗannan ƙwayoyin halitta nata suna da iyaka waɗanda suke wato suna tafiya a hankali a hankali a hankali a hankali to Qur'ani kamar yayi ishara da cewa wato ɗan adam ana fitar da shi ne baina sulbi wa tara'i wato tsakanin gadan baya da kirji wato sai malamai suke cewa wato maniyyin ɗa namiji yana gadan bayan shi na mace kuma yana kirjinta ne me ake nufi da kirji wato ana nufin wani koko wanda yake saman mahaifanta wato in ka saba ganin zanen mahaifa za ka yana da wasu hannu da suke tsaye haka da haka waɗannan a ciki ne yake gangarowa shi yake sai ya sauko wato sai ya zo su haɗu da abin nan in ya sauko wato in bai samu na namiji ba shikenan sai ya fice ya zama jinin al'ada sai ya yi waje in ya sauko in har kuma ya zo ya yi sa'a suka haɗu da wannan suka zama wato cikakken mai aure to shikenan yanzu waɗannan sun zama wanda wato za su haifar da to haka Allah zai raini wannan mataki na farko mataki na biyu wanda wannan mahaifar da kake ganin sa inda da a sa maka kai namiji za ka iya tafiya wato gram 60 ne wannan mahaifar da kake nauyin gram 60 ne saboda ka yake zaune kawai haka a cikin mace to sannan kuma a zo a halitta mata ɗa a ciki kuma da shi take tashi take zama sai yanzu da a ɗauki block inci 9 a ɗora ma a kan ciki a ce ko ina da shi za ka riƙa yawo wallahi ba za ka biya ba to ita wannan yana nan a cikinta jimin da'iman yana ajiye wani lokaci empty wani lokaci kuma da wani abu ainihin wato a cikinsa don Allah kawai gwada maka ikonsa so za ka in yanzu da namiji ne aka ce yana da wannan gram 16 a cikinsa aka ce shi ne liman wallahi wani lokaci ba za a iya sallah ba zai yiwu ba domin a ce yanzu liman da ya ja sallah yana da wannan to in ya zauna ba zai iya tashi to kaga kenan wani iko ne na Ubangiji saboda haka ga shi dan a cikinta bayan kayan cikin da take ɗauke da shi da sauransu duk kuma suna nan amma kuma bai hana ta wani abu ba kuma yaron nan haka zai rika tafiya yana growing a hankali a hankali nutfatan summa yakunu alaqa summa yakunu mudgha idan ya zama tsoka to shi kenan kuma wato summa yusallu ilayhi malak fayanfakhu fihi ruh a cikin kwanaki kidayayyu ne ake canja wannan yaron wannan kwana 40 yana wannan mataki kwana 40 ya koma wannan mataki kwana 40 sai ya koma wannan mataki saboda haka a wata na hudu sai a halicce shi halittar nan da za a yi shi ba wani abu bane rai ne kawai za a kawo amma wannan tsokan ita ce duk za a yi designing ɗinta idan aka zo kawai rai ne mala'iku za su zo sai su sa suna sa wannan ran shikenan sai su yi designing wannan designing ɗin shi ne a jikinsa kawai da a zo a zana sai a zana ido daidai wurin sai a ɗan ja layi wannan a ja layi daidai wurin hancin sai a ɗan yi abin haka za ka yi ta gani suna nan a haka kowanne wannan bayan kwana 5 idan ya yanku wannan bayan kwana 3 hancin ya buɗu wannan bayan kwana baki ya yi kaza haka sai a cire design na kai sai kuma hannu ma ya kucci ma sai ya fita a cikin wannan nama wato sai ga hannu shi ma kuma sai ya fita an kwana biyu sai kafa ya fita har gaban ɗa namiji da na mace duka za a ga iri ɗaya ne asalin zaka ga a farkon halitta iri ɗaya ne ba su da bambanci kawai idan Allah ya kaddara wannan zai zama na namiji ne sai ga ya fita ya zama kamar na namiji idan kuma ya bar shi mace zauna haka dai Allah zai yi wato idan aka yi wannan halittar yin abin nan to sai a yi wayarin ɗin ɗan adam kuma shi ma wannan wayarin ɗin duka a cikin waɗansu kwanaki wayarin ɗin kwakwalwan shi za a yi wayarin ɗin saboda kwakwalwan tana ɗauke da abubuwa da dama tana ɗauke da filin wato jin abu ta yadda in ka taɓa tafi samansa yanzu kwakwalwa zai amsa wannan shi ma a cikin wasu ɗan kwana biyu zuwa uku za a yi wayarin har zuwa ƙasa wato sannan zuciya ita ma a yi wayarin ɗin ta ita take raba jini gaba ɗaya idan an tattace shi sannan su hanta wanda su ne suke da su kaza su ne masu tacewa da su ma wannan wata ma'aikata ne na tace wannan duk abin da ka ci tuwo ka ci shinkafa ka ci alale ka ci ɗan wake ka sha mangoro ka sha rake duk wannan ɗin sun je sun an kai su wani matata wanda matatan ne zai rika tacewa ruwa ya yi nan jini ya yi nan kaza ya yi nan kitse ya yi nan kowanne sai a rika raba kowa yana tafiya ɗin me ya kamata inda ya dace wannan kuma ka ga ba mu kaɗai ne na masallacin da ake mana ba duk duniya ne haka kullum sai sa Allah ce kullum yau ne huwa fi sha'an kullum Allah na cikin wani aiki ne ana kan sarrafa waɗannan ta hanyar haka ne za ta ci gaba da rayuwa kana cin abincin nan ɗin bai narke ba bai digestion ba ba a rarraba ko aka ba shi wuri ba shikenan ba ka iya yin komai sai a zo an ce ai yau kwanansa bakwai bai kashi ba a ce to aiki ya zamu to duk abin yana tare a ciki ba kai kashi ba kwana bakwai ka ga babu yadda ba zaman lafiya saboda haka a je a ga yadda za a fidda kashin nan saboda in ba haka ba rayuwar zai zama a ce satinsa guda bai fitsari ba a ce to a nemo ka tata ya za a yi a nemo yadda za a yi sai an fidda wannan fitsari saboda matatan ya samu matsala an samu problem a matata wato ya je ya makale inda yake fidda waɗannan abubuwan saboda haka yanzu kamar bayan gida da fitsari ai daga cikin abin da aka tace ne wanda ba su da amfani za su kuma su yi waje masu amfani kuma sai su bi mai bin jini ya bi mai bin abin nan ya bi wanda zai gyara can fata wanda zai gyara tsoka wanda zai taimaka ma ƙashi kowanne abu yana nan haka Allah maɗaukakin sarki zai suranta mutum Allah yake yin tawwirukum fil arhami kaifa yasha shi yake suranta ku cikin mahaifa yadda ya ga dama yadda ya tsara wani lokaci sai a samu yaran su biyu ne wani lokaci su uku ne ba kowa da mahaifansa ba a cikin mahaifa ɗayan nan da da yaro ɗayan da yake damu uwansa a nan kuma su ma za su zo su zama su biyu su yi ta wasa wannan ya takali wannan ta ji ta nan ana mikinta sannan haka dai ta zauna a nan ta tashi a nan yaran nan suna nan duka cibiyarsu yana ninkin da cikinsu abinda ta ci su kuma suna samu wato yana shiga danan su kuma suke ci wanda malamai suka ce wato ainihin wannan jinin al'ada da yake fita ma mata shi ne abinda Allah ke rikidar da shi idan suna da ciki ya koma abincin wato yara a ciki sai sa masu ciki ba sa yin jinin al'ada dan yakan dawo abincinsu wannan ku faɗa na daidai Allah shi ba mu gadan sa wannan da shi su kuskure ubangiji ya kai mana Allah ya samu kariya.